يلا ما حارس
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بارك إن مكوغسوا تعدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من أقاري والله سبحانه وتعالى قوديا ديكام وانا رانا مع البركة mafifici yar rana daga cikin ranaku na mako ita ce ranar Juma'a, wato kuma 10 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 27 ga watan 2 shekara ta 2026 miladiya. Dan ci gaba da karatun mu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan babban masallaci na Juma'a na Kandegar National a unguwar Tala, babban birnin Yamai, Jamhuriyar Nijar. Kamar yadda muka saba gabatar da tafsiri bayan sallar Tarawih a cikin wannan wata mai albarka, yau ma gashi mun zo a wannan wato guri mai albarka dan ci gaba da wannan tafsiri. Wannan kuma shine darasinmu na tara a wannan shekara a cikin suratul Nisa. Wannan shine darasinmu na 12. A jiya idan ba a manta ba mun tsaya a ƙarshen aya ta 25. Za mu dawo farkon aya ta 24 mu karanta ta ita kadai, sai mu biyo da bayanai wanda suke da alaka da ayoyi tun daga aya ta 19 zuwa aya ta 24, abinda ya shafi ahkam, ayatul ahkam ne dama dukan su suna dauke da wasu hukunce hukunce sai mu hukunce hukunce idan lokaci yayi saura, sai kuma mu dora akan inda muka tsaya. Alaram Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci. Allah ya ce wal muhsanatu
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.
نعم الله سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء كما يدى بياني يقبات الجياء مكتش واو إن واو العطفت تازو باين محرمات من النساء da Allah ya ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa khalatukum da sauran hadde zuwa ƙarshen aya. Allah ya haramta wasu nau'in mata guda 14 ko ba haka ba, sannan sai aka ƙara ta 15 din shine wal muhsanatu, kun gane ko, da matayen aure. Yadda bai halatta ka aure mahaifiyarka ko ƴarka ba ko matan mahaifinka ko mahaifiyar matakka, to haka nan da sauransu, to haka nan bai halatta ka aure mata aure ba, mace tana da aure haramun ne wani je aure ta ko tana cikin idda in gane ko domin idda shi ma yana nuna mata tana cikin aure domin Allah ya ce idan aure saki guda biyu aka yi shi to ana iya a koma kafin mace ta gama idda shi yasa Allah ya ce wa bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha mazajansu kaga har yanzu kenan bai fita daga cikin mijinta ba tunda bata gama idda shi yasa aka ce idan yace kawai ta dawo ko kowa da yadda ba ko ita din bata yadda ba ta dawo ce na dawo da ke shikenan eh to shi da Allah ya ce wal muhsaratu minan nisa haka nan in haramta muku auren mataye na aure illa ma malakat aymanukum sai abinda hannunku ta mallaka wato abinda ake nufi sai abinda damunku ta mallaka shine wanda aka je yaki aka ribace su a matsayin matan mushrikai matan kafirai wanda basu imani ba to da aka zo aka raba gado sai suka shiga cikin rabanka to wannan kafircin nan mazajen nasu dai kuma imaninka shi ya halatta maka wato ka iya kwanciya da wannan mata in tayi idda tayi istibra'i jini guda kun gane ko to kaga wannan shine istisna'in da aka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce kitaballahi alaikum ai wannan wani hukunci ne na Allah da ya wajabta akan ku ku kula da shi duk waɗannan waɗanda aka ce haramun ne ku aura to ku kula hukunci ne da Allah ya wajabta akan ku amma wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an halatta muku abin da yake koma bayan waɗannan nau'ika guda 15 da aka haramta mu kun gane ko kenan tunda Allah ya ce kada ka auri wato matan wato ɗanka wanda cikinka to sai kuma kana da kanin uba ko wan uba ya mutu kaga kuma kana da ikon ka auri matan wannan wan mahaifin ko kanin mahaifin babu laifi a shari'a amma dai muka ce ana barin halal don kunya wannan akwai urfi kun gane amma an kai haka baka saba ma shari'a ba haka nan idan mutum yana da mata tunda Allah ya ce wa anta jama'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf to sai matar ka tara su to yanzu ga kanwarta ko yatta in kana da bukata sai ka aure ta dama abinda aka hana ka hada su lokaci guda kun gane ko to shi dai Allah ya ce an halatta muku abinda ke wa kuma bayan haka kenan ma wara'a zalikum abinda ba waɗannan abubuwa da aka ambata ba an tabtagu bi amwalikum wato ku neme su da dukiyoyinku wato ta hanyar aure shi yasa Allah dan kakka tsaya iyalanka ce an ce a nemi mata da dukiya kawai mutum ya je ba mace kuɗi ya lalata da ita sai Allah ya ce muhsinina kuna masu kamun kai ku mazajen muhsinina kuna masu kamewa gaira musafihina ba kuna son ku neme su ta hanyar zina ba a'a dan yi aure kun gane ko Allah ya ce to famastamta'atun bihi minhunna duk wanda ya ji daɗi wato da wata daga cikin mata da ya aura fa'atuhunna ujurahunna farida to wajibi ne ya bata wato wajibi ne ya basu wato sadakin su wanda yake farilla wanda yake wajibi ne wa'atun nisaa sadaqatihinna nihla ku ba wa mata sadakin su tilas kun gane ko wato to duk wanda ya auri mace kuma ya tare da ita har ya ji dadi to fa'atuhunna ujurahunna ku ba su sadakin su faridatan wanda yake farilla wanda yake wajibi wala junaha alaikum kuma babu laifi akan ku ya ku maza fi ma taradaitum bihi min ba'd al-farida cikin abin da kuka yarda kun gane ko kuka yarda ku kara wa mata bayan farilla bayan sadaki sai ka zo ka tare da ita ka ji kuma mace ce ce ta kware mutuniyar kirkice ta ma abinda kake so sai ka ce kai maimakon ma jaka 100 sadakin ki na kara miki wata 100 ya zama jaka 100 kaga wala junaha alaikum to babu laifi akan ku fi ma taradaitum cikin wanda abinda kuka yi niyya kuka yarda ku kara wa mata na sadaki bayan ka tare da ita ka ji ta cancanta ka kara mata sadaki sai ka kara mata bayan na farilla inna allaha lalle allah kana aliman hakima ya kasance masani kuma gwani mai hikima duk abin da ya sanya a guri to ya cancanta wannan abu a sanya shi a guri kun gane ko domin allah iliminsa ba shi da iyaka ngani ko allahu lughuyub ne ya san duk abin da zai faru a nan gaba da ya sa mana wannan hukunci ya san zai dace da mu a kowane zamani ina abin da ya rage mu ba Allah subhanahu wataala a karkashin wannan aya akwai asbabun nuzul da aka kawo wato ruwaya ta wato Abdullahi Abi Sa'id al-Khudri afwan Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wato yawm al-Hunain ba'atha jayshan ila Awqas annabi sallallahu alaihi wasallama ya arana Hunain yaqin Hunain kenan ya hada wata rindina ya aika ta zuwa Awqas falaqaw aduwan wato sai suka hadu da makiya faqataluhum sai suka yaƙe su kun gane ko su sahabban da manzo Allah ya tura zuwa Awqas fadhaharu alaihim sai suka ci galaba akan su kun gane ko wa asabu lahum sabaya sai suka samu wato ribatattun yaki suka taho da su fakana nasan min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam taharraju sai su kasance sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun samu kansu a cikin tsanani suna jin wato nauyi domin daga cikin waɗannan ribatattun yakin da suka samu akwai matayen mushrikai kun gane ko akwai matayen mushrikai da aka ba su suna da aure suna tare da mazajen su mushrikai sai suke jin tsoron su yi mu'amala ta tsakanin namiji da mace da waɗannan mata ne kun gane ko fa anzalallahu azza wa jal sai Allah madaukaki ya saukar da ayatul muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanu kenan wannan tsoro da sahabbai suke jin da wannan damuwa da wannan aya ta sauka sai suka gane cewa babu laifi wato dan mata ta mushriki ba an ci shi da yaki an samu mata a cikin ribatattun yaki an raba an bashi babu laifi in tayi istibra'i wato idda ta jini guda babu laifi mu'amala ta tsakanin namiji da ita a matsayin sadaka kun gane ko a matsayin baiwa sai su wannan aya ta sauka fa hunna lakum halala annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu cewa su waɗannan matan gare ku ku sahabbai halal ne idza qadaytum iddatuhunna idan suka kare iddarsu iddarsu kuma ita ce jini guda kun gane ko wannan shine asbabun nuzul na wal muhsanat wadda bamu kawo ba sauran ayoyi ina ga dukkan karanto musu masu asbabun nuzul mun karanto musu yanzu sai mu koma cikin ahkam ahkam zai fara tun daga aya ta 19 ita ce ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarisu nisaa karha Allah yake cewa ya ku mu'minai baya halatta a gare ku ku gaji mata tilas wato bisa gaba sa su koda mace ta nuna tana son a gaje ta tana so to ba za a gaje ta musulunci yazo ya kwato musu yanci to ahkam shari'a ya fara da cewa ma huwa miqdarul mahr al mafrud fi shari'ati islamiyya menene gurgudu na sadaki a shari'ar musulunci shin sadaki a shari'ar musulunci yana da gurgudu in an ce gurgudu yana da iyaka kamar a ce jaka kaza ne shine sadaki in ba haka ba da yi ba malai ce al mahru fi shari'ati islamiyya hibatun wa atiyya shi sadaki a shari'a ta musulunci kyauta ne da ake badawa kun gane ko shi yasa wasu malaman da suka fassara wa'atun nisaa saduqatihinna nihla wasu suka ce nihla ai atiyatan kun gane ko hibatan wasu suka ce a fardatan kun gane ko wasu suka ce a wajibi wasu suka ce tilas wasu suka ce kyauta wasu suka ce gashi nan dai kun gane ko amma dai sai adam mala yace ita wato sadaki wani abu ne kyauta shi yasa za ku ga wani mutum sunan sadaki dukiya aure ko duka dai akwai sunayen ta ko ina daban-daban amma mala yace walaysa lahu qadrun mahdudun shi sadaki bai da wani iyaka wanda yake iyakantacce a shari'ar musulunci idh nasu yakhtalifuna fil ghina wal faqr to mun maraji suna mutane suna sun saba wajen wadata da kuma wato rashi wani yana da shi wani bai da shi ko ba haka ba to yanzu in aka iyakance sadaki ya zanto babu wanda zai iya biya sai mai wadata ka da yawa ba za su samu su yi aure ba ko ba haka ba to shine shari'ar musulunci sai ta wato kayyade shi waye tafawatu na fi si'at wa diq mutane suna yin wato sun sha bamban wajen yalwa ta dukiya da kuma kuncin dukiya kun gane ko fatarakat ash-shari'at at-tahdid shi yasa sai shari'a ta bar iyakance sarai kun gane ko liyuqa kullu wahidin ala qadri taqatihi domin duk kowa ya bada abin da yake da iko ya bada na sadaki in an ce jaka 100 ne wani bai da ita kun gane ko amma idan aka bar shi mai jaka 100 ya bada mai jaka 30 ya bada mai jaka 50 ya bada ko ba haka ba kaga kowa sai samu yayi wa hasbi halati kuma kowa zai bada ne gurgurzan halin da damar da yake da shi a halin sa wa qad ittafaqa al-fuqaha ala annahu la hadda li aktsar al-mahr li qawli ta'ala kuma malaman fiqhu sun yi ittifaki cewa sadaki bai da wato mai yawa duk abin da mutum ya bada na sadaki ba za a ce yayi yawa ba kun gane ko in yana da yalwar dukiya duk abin da ya bayar ba za a ce wanda ya bada da yawa a kama shi a hana shi a abu ɗaya ne zai sa a hana shi in ya zamto zai sanya a bijire ko wacce ta ce ba za ta yi aure ba sai an ba ta irin wannan sadaki to sai a daidaita kamar yadda wasu garuruka haka ma shugabanni suka ce duk wanda ya kara shi sama da kaza za a hukunta shi wannan saddu zari'a ne kun gane ko dan a kange fituntunin da za su biyo ba amma dan mai kudi ya tashi yana da kudi duk abin da ya bada sadaki ba za a ce a wanda ya saba ma Allah saboda yayi yawa kun gane ko saboda Allah madaukakin sarki na cewa wa ataytum ihdahunna qinqara kai tsaye aya ta ce qinqaran ya ba ta dukiya mai tarin yawa yanzu kuma yana so ya canza ta yana bakin ciki ya ban mata wannan dukiyar kun gane ko to sai ya kirkiri musguna mata ko yayi abin da ba za ta nemi fansar kanta shi yasa Allah ya ce to fala ta'khudhu minhu shay'a kada ku karbi komai daga cikin dukiyar da kuka ba su Imam al-Khutubi yayi kokari shi ma kawo dalilai dangane da cewa sadaki bai da wato iyaka bai kamata iyakance shi ba kawai mutum zai bada abin da yake da shi yake da iko ya bada kun gane ko sannan yace wa ajma al-fuqaha ala annaha al-ala tahdida fi akthar as-sadaq kenan cewa malaman fiqh sun yi ittifaki cewa shi sadaki bai da tahdidi wa amma aqallu al-mahr fa qad ikhtalafu amma a wajen karamcin sadaki shi anan akai sabani kun gane ko ina ne akai sabani kenan wajen adadi yawan sadaki a ce yayi yawa ko bai yawa ba wannan duk an yadda bai da mai yawa a ina suke sabani wajen cewa a ce a bada a ce a yayi kadan anan suka saba zai kawo maganganu faqad ittalafu ala aqwali sun saba akan maganganu kamar haka magana ta farko ita ce aqallu thalathatu darahim mafi karancin sadaki shine dirhami uku shine rubu dinar wannan shine a wajen imamuna malik Allah ya masa rahama shine mazhabin sa huwa mazhabu malik rahimahullah ta'ala a gurin imam malik sadaki kada yayi kasa da rubu dinar me yasa imam malik ya zabi wannan saboda haddi na barawo da za a cire ma hannu idan ya sata sai ya kai abin da ya dauka ya kai rubu dinar kun gane ko inda barawo ya saci abu bai kai rubu dinar ba to ba a yanke masa hannu kun gane ko kuma shi ma akwai sharta inda ya sata ya kasance gurin ajiya ba za ka ajiye motanka a bakin hanya ba barawo in ya kama za a ce yayi sata ba za a ce dai da laifi ba a yanke masa hannun barawo hukuncin ya hau kansa a suka ce labudda alal hirz sai babu makwa sai ya kasance satan nan da yi a cikin ma'ajiyar abin kun gane ko kamar yanzu shigo cikin garken awaki ya dauki akuya ko ko rago amma dan ka saki akuyar ka can cikin bola cikin kazamtaji ya ganta ya ya dauki in an kama shi alkali bulale shi zai dai masa tahzir amma ba za a yanke masa hannu saboda bai dauka a gurin ajiyar abun kin gane ko shari'a tana hankalta wa wa'annan abubuwa to imam malik ya taba kan cewa sadaki kada ya kasa da rubu'u dina ba na biyu aqalluhu 10 darahim kun gane ko 10 darahim wato ya zamto kadan din sa shine dirham 10 a wajen wa wa huwa mazhab abu hanifa rahimahullah kaga malik uku dirhami uku ko amma abu hanifa dirhami 10 shine kadan din sadakin su sannan kada ya kasa da haka kenan jim la hadda li aqallihi wa yajuzu bi kulli shay'in lahu qimatun wa huwa madhhab ash-shafi'i wa ahmad su kuma wa'annan sun hada su su biyu suka ce babu wani wato gurgudo da za a yi masa a ce wai gashi wannan in an bada shi yayi kadan kowa zai iya bayarwa a gurgudan qimar wannan matar da zai aura wannan shine mazhabin imam ash-shafi'i da imam ahmad bin hanbal Allah ya musu rahma qala al-hafiz imam al-hafiz yake cewa wa qad waradat ahadith to in ka ji hafiz anan tunda bai ambata ba yana nufin ibn hajar Allah ya masa rahma yace wa qad waradat ahadith fi aqalli sadaq la yuthbitu minha shay'un ibn hajar yace hadisai sun zo da yawa wanda suke nuna ga karancin sadaki amma yace dukkan su ba su inganta ba irin wannan hadisan da suke nuna sadaki ga kadan din shi domin Imam al-Qurtubi Allah ya masa rahama yake cewa ta'allaqa ash-shafi'i bi umumi qawlihi ta'ala bi amwalikum fi jawaz as-sadaq bi qalilin wa kathirin Imam Shafi'i ya alakanta da umumin fadin Allah bi amwalikum da dukiyanku fi jawaz as-sadaq bil qalil halatsin bada sadaki da abin da yake mai kadan wal kaseer da kuma wa kaseerun da kuma mai yawa wa huwa sahihu kuma wannan ita ce magana mafi inganci bai da kadan bai da mai yawa kun gane ko wayu'addiduhu bidda yana karfafa maganar sa qauluhu alayhi salatu wassalam fadin manzo sallallahu alayhi wasallama law anna rajulan a'ta mil'ul yadihi ta'aman kanat bihi halala inda mutum zai ciko cikon hannunsa haka da abinci sai ya bawo mace ce gashi na a matsayin sadaki ta karba to ya ta zama halal din shi kun gane ko wannan kenan inji imam ash-shafi'i kun gane ko kuma kamar yadda afwan inji imam qurtubi ya wanda ya hakaito maganar shafi'i ce imam qurtubi ya kawo a cikin tafsirin sa kun gane ko sannan wa anka sa'id bin musayyib sa'id bin musayyib ibnatahu menene min abdullah bin wada'a bidirhamain shugaban tabi'ai sa'id bin musayyib manya daga cikin tabi'ai ya aurar da yassa ga abdullah bin wada'a da dirhamain dirhamain ko dinar bas kai ba dirhami biyu kaga kudi ne kadan kuma babu wanda ya masa inkari kuma a lokacin da malamai kun gane ko ya auren wada daya daga cikin wato mutane shine abdullahi bin wada'a ya auren masa da yassa da dirhami qala ash-shafi'i imam ash-shafi'i yake cewa kullu ma jaza an yakuna samanan li shay'in aw jaza an yakuna ujratan jaza an yakuna sadaqan duk abin da ya kasance wani abu wanda ake ganin sa da kima kun gane ko ka bayar a matsayin sadaki ya halatta ku duba sai ya kawo maganganu lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda aka ce zai kawo ko karfe ko zobe karfe ne kawo wani ma da yaje buga da sawo ba annabi ya ce kana da wani wata aya da ka iya ta alqur'ani ce ka je ka karantar da matarka ta shine sadakinta zai zo yace wa qala wa hadha qawl al-jumhur magana da imam Ash-Shafi'i ya fada cewa sadaki duk wani abu wanda yake za a iya karbe shi a matsayin kudi ko wani abu da in an yi aiki za a bada shi to in an bada shi a matsayin sadaki yayi yace wa hadha qawl al-jumhur wannan shine maganar jumhur ahli al-ilm wa ahli al-hadith jumhur malamai da kuma malaman hadisi kullu ma ajaza sadaqu bi qalilin mali wa kathir kun gane ko wa kathiri kenan dukkan su sun yi halarta bada sadaki da dukiya mai yawa da kuma wato dukiya kada hujjatul malikiyya wal ahnaf dalilul malikiyya da kuma dalilul ahnaf kenan mazhabin imam malik da mazhabar ahnaf abu hanifa domin akwai bambanci idan an ce qala malik idan aka ce qala al malikiyya da bambanci Malik zai iya bai tafi akan ra'ayi ba amma ɗan mazhabar su tafi akan wani ra'ayi. Haka dai an ce Ahnaf ba lalle shi Abu Hanifa ya tafi akan ra'ayin ba. Kun gane dole sai ka bambance. Yace anna shay'an haqir la yaslihu al-mahram. Duk abin da yake wulakantacce baya ingantuwa a ce sadaki ne su a gurin su. Kamar me zamu dauka wulakantacce? Kamar kadago ko dala biyu haka ko dala kaga dai bakin karfe dai suka ce duk abin da yake wulakantacce baya zama sadaki wala budda fil mahri min qadr al ma'lum min al mal dole dai sadaki zamto yana da wata kima daga cikin dukiya walamma kanat yadu sariq la tuqta illa fid dinar yayin da ya kasance hannun barawo ba za a yanke shi ba sai akan dinare rubu dinar ko ala qaul Abu Hanifa ko a wajen Abu Hanifa illa fi dinar shi dinar yace Abu Hanifa fi wa fi rubu dinar ala qaul Malik shi ko Malik yace daya bisa nawa hudu na dinare a raba shi hudu to sannan za a yanke barawo i'tabar hadha al-qadr fi mahar qiyasan sai aka yi lura da wannan aka ce to shi ma ai gaba ce aka yanke masa ko saboda yayi sata tunda har satar da yasa abin da ya kai rubu dinar aka yanke mai hannu to ita ma ai al'aura ta mace gaba ce daga cikin gabanta to ba abin da zai halatta ta sai ya kai rubu dinar kun gane ko suka yi al'akari da wannan sai suka kiyasin shi ala haddis sariqa kenan wastadalla Abu Hanifa Abu Hanifa sai yayi kafa hujja da bima rawahu Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la sadaqa duna 10 darahim babu sadaki sai ya kai 10 wato darahim wato ya kai dirhami guda 10 amma Malam Ibn Hajar ya ce duk waɗannan hadisan ba su inganta ba wanda suka yi masadaki iyaka gane ko abin da yake tarjihi magana mai rinjaye cikin magana akan sadaki malai ce aqulu ma zahaba ilayhi shafi'iyya wal hanabila arjahu abinda imam shafi'iyya suka tafi akai da hanabila shine mafi rinjaye faqad zawwaja an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ahada ashabihi ala ma yahfazuhu min al-qur'an domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aurar da ɗaya daga cikin sabansa da abin da wannan bawan Allah ya haddace na alqur'ani yace zawwajtuha kun gane ko zawwajtuha bima ma'aka min alqur'an kaje na auren maka da ita ka karantar da ita abin da ke gare ka na alqur'ani kun gane ko wa qala sanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace li shakhsin ga wani daga cikin sahabbansa yace da yace je nemo wani abu yace walau khataman min hadid kaje ka nemo koda bakin karfe ne ka bata a matsayin sadaki kaga duka wannan su sai inganta wannan ka gani ko bai iyakance ba wannan hadisi yana cikin sahih bukhari da sahih muslim kun gane ko wazawwaja sayyidut tabi'in kun ji ko sannan kuma shugaban tabi'ai wane ne Sa'id bin Musayyib kun gane ko ya aurar da Issa akan dinare guda biyu afwan dirhamai dirhami biyu walam yunkiru alayhi ahadun babu wanda ya masa inkari wal aslu fil miqdari asali a cikin wato gwargwado na shi sadaki shine isbatu isbatuha bi tariq ash-shar'i wato a tabbatar da shi ta hanyar shari'a kun gane ko walaysa samaratun kun gane ko walaysa samatu hadithun sahihun ba a samu wani hadisi wanda yake ingantacce ba fi aqalli sadaqi wanda yake nuna cewa akwai sadaki wanda yake karamci ne karamci wanda yayi kada a ce wannan sadaki ne amma yayi kada yasihu wanda ya inganta babu wannan nasi sai ce kama qala hafiz kama yadda wato imam hafiz ibn hajar ya fada wallahu a'lam ya Allah shine mafi sani sai hukunci na biyu mal muradu bi mithaqan ghaliza mun fassara shi a can tafsiri muka ce alƙawari wanda yake mai ƙarfi ko to za su ƙara fassara menene Allah yake nufi da wa akhadna mithaqan ghaliza wa akhadna minkum mithaqan ghaliza to abinda Allah yake nufi da mithaqan ghaliza qala dahhak wa qatada imam dahhak ɗaya daga cikin malaman tafsiri da qatada suka ce huwa al-ahad alladhi akadha alayhi min ihsan al-ashira shine alƙawarin da mutun ya dauka lokacin da za a daura aure ana cewa gashi nan amana ko ba haka ba ka rike ta to wannan alƙawarin wanda mutun zai dauka na kyautatawa ta hanyar zamantakewa ta aure wacce Allah yake cewa cikin fadin sa wato fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ko dai ku rike mata da kyautatawa ko kuma ku sallame su da kyautatawa ko dai ku rike su cikin mutunci in ka ga ba za ka iya zama da ita kuma ka sallame ta cikin mutunci shi yafi kun gane ko wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna shay'an fa asa an takrahu shay'an wa yaj'alullahu fihi khairan katira wato abinda ake so babu laifi idan ka ji ba za ka iya zama da mace ba ka sallame ta cikin mutunci inda kyau ma ka yi mata kyauta ba tare da wai kai mata ka ce ta kawo abin da ka bata a'a wannan shi ne kun gane ko sannan wa qala mujahid wa ikrama imam mujahid yace da imam ikrama yace al muradu bi mithaqan ghaliza huwa al aqd al nikah shine kullu aure shine alƙawari mai girma kurriki kullu aure zama dindindin ba tare da zama irin na auren mutuwa wanda zamu zo magana akan sa ba kai aure bane dan kai wato ka dan dara kwana bi ka saki wannan haramun ne shi aure a makasudin sa kai da niyyar za a zauna mutuka raba kun gane ko ba a yadda mutun ya auri mace dan ya sake ta ba zuwa wani lokaci kun gane ko to wannan shine wato aqdin nika wa qaddalla alaihi qawluhu alaihi salam wannan kuma magana wato fadin manzo sallallahu alaihi wasallama yayi nuni akan sa da yace taqullaha fil nisa ku ji tsoron Allah cikin sha'anin mata ku mazaje fa innakum akattumuhunna bi amanillahi domin kun rike su a matsayin amana ta Allah kun rike mata kun gane ko to tunda dai kun rike su a wajen a matsayin amana ta Allah kuma aka halatta muku wato al'aura su saboda kalimatillah bi kalimatillah lokacin da za a ce to an sheda an daura aure an ambaci sunan Allah ko ba haka ba an yi khutba ta haja an ambaci Allah a wannan an ce a sheda amana ta kaga da bi kalimatillah to tunda haka ne ku ji tsoron Allah a cikin sha'anin su shine wa akhadna minkum mithaqan ghaliza duka a cikin fasara sai hukunci na uku kun gane ko shine ma hiya muharramatun minan nisa menene ma hiya muharramatun lati arshadat ilayhi ayatul karima kenan muharramatun minan nisa wa inne mata yene ayoyi ko ayata alqur'ani ayan nan mai tsayi hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum tayinuni abisa cewa wa'annan matan haramun ne mutum ya aure su to malai sai kokari ya kasa su gida uku kun gane ko yace al muharramatu allati yahrimna az-ziwaja bihunna thalathatu, mata ayi wa'anda aka haramta wa mutun ya aure su an kasa su gida uku. Thalathu anwa'in, kun gane ko? Thalathatu anwa'in wa hunna kal'ati, sune kamar haka. Na farko muharramatu bin nasbi, wa'anda aka haramta maka auren su ba to ta hanyar dangantaka, daya ke ko? Na biyu muharramatu bir rida, wa'anda aka haramta maka su ka aure su ta hanyar wato shayarwa. Shayarwa ce ta hada ku, ba alaka amma sakamakon shayarwa ta hada ku, sai zamto ba za ka aure su ba. Sai na uku muharramatu bil musahara, wato wa'anda aka haramta maka ka aure su saboda surukuntaka, saboda su surukanka ne kai surukin su, kun gane ko? Zai kawo su daban-daban. Sai ce muharramatu min nasabi, wa'anda aka haramta maka ka aura ta hanyar nasaba. Asharat ayatul karima, aya mai girma ta yi ishara zuwa gare su. Ila taharimu sab'atun minan nasabi, ta haramta maka nau'in mata guda bakwai. Na farko sune wahunna ummahat, sune iyaye da suka haife ka. Na biyu banat, ƴaƴayenka wanda ka haifa. Ko hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum, ƴaƴayenku mata wanda kuka haifa da iyayenku bikin. Wa akhwat, da ƴan uwanku mata, kenan yayyanku ko kannanku, haramun ne ku aure su. Wa ammat, da gwaggwanninka, ƴan uwan mahaifinka, kanwan mahaifiyarka ko yar mahaifiyarka. Hudu kenan ko? Sai khalat, wato ƴan uwan mahaifiyarka, yar mahaifiyarka ko kanwan mahaifiyarka. Biyar kenan ko? Wa banatil akh, da ƴar dan uwa, ƴar kanwa, ƴar kaninka ko ƴar wanka. Shida kenan ko? Sai wa banatil ukhti, da ƴar uwarka, ayyaka ko ƴan kanwarka, su nawa kenan? Bakwai. To wa'annan sune muharramatu bin nasbi, haramun ne ka aure su ta hanyar dangantaka. Dangantaka jini ya hana maka ka aure su. Bakwai kenan ko? Sai bala ya ce wa ha'ula'i, su wa'annan da muka ambata guda bakwai, yuhramu ziwaju bihinna ala ta'bidi, an haranta wa mutum ya aure su har abada. Ala ta'bidi, babu wani lokaci da za a ce to ka dawo yanzu an yi maka sauki ka zo ka auri ɗaya daga cikin wa'annan ba. Ba za ka taɓa auren mahaifiyarka ba, ba za ka taɓa auren ƴarka ba, ba za ka taɓa auren ƙanwarka ko ƴarka ba, ba za ka taɓa auren ƴar ƙaninka ko wanka ba, ba za ka taɓa auren yar mahaifiyarka ko ƙanwar mahaifiyarka ba, ko yar mahaifinka ko ƙanwar mahaifinka, har abada ba za ka auri wa'annan ba. Guda bakwai shine ala ta'bidi, haramun ne har abada. Ko da kai da su ku kadai kuka rage a duniya, babu aure a tsakanin ku. Ai annahu la yahillu az-ziwaj bihinna bihalin min al-ahwal, cewa baya halatta ka aure su a kowane hali daga cikin hali ka samu kanka. Wa yadkhulu fil ummahati jaddat, zai shiga ciki da aka ce an haramta muku iyayenku mata, kuma kakanninka wanda suka haifi mahaifiyarka ko kuma mahaifinka. Wa in alauna, ko da sun yi sama kakakka ta 20, Allah ya tsare. Kun gane ko? Kama yadkhulu fil banati, kama yadda zai shiga cikin haramcin da aka ce wa banatukum, an haramta muku auren ƴaƴanku mata. Ko banatuhunna, to haka ƴaƴansu. Kun gane? Jikokinka kenan. Ko da a Hausa ana yin wasa wai tsakanin jika da kakarsa, ko ce mijina da waye, duka wannan dai a faɗa a baki, amma haramun ne a gaske. Kun gane ko? A gaske ba zai taɓa yiwuwa ba. Kun gane ko? Wannan su ma ya shiga ciki kenan. ƴaƴan wa in safalna, ko da sun yi ƙasa can ƙasa, jika ba za ka taɓa auranta ba. Wa kadhalika al-akhwatu, haka nan ƴan uwa da aka ce haramun ne ka aure ƴan uwanka, ƙanwarka ko yarka, to zai shiga ciki. Wato sawa'an kunna shaqiqat, sun kasance uwa ɗaya uba ɗaya wannan ƴan uwan naka, aule abdin, ko kuma uba ɗaya kuka hada, aule ummin, ko kuma uwa guda kuka hada, wal ammat haka nan da aka ce an haramta muku gaggwanninku ƴan uwanku ta bangaren uba yar uba ko kawai uba yace wakalat da kuma ƴan uwan mahaifiyarku yatta ko kanwata to wa in alawla koda sun yi sama suma sawa'an sun kasance ne kunna min jihatil abdi ta bangaren uba ne au awil ummi ko ta bangaren duka bai halatta to wannan bayani akan muharramat bin nasab kenan guda bakwai to yanzu zai dawo yace al muharramat min arida wa'inda aka haramta maka saboda shayarwa su ma ga su kamar haka yace saba kun gane ko wal muharramat min arida sab'un aidan wa'inda aka haramta maka saboda shayarwa su ma su bakwai shayarwa ta hada me yasa ya fada haka yace kama huwal halu annasbi kamar yadda yake halin su annasaba domin hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari da sahihul muslim hadisi wanda yake ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace innar radaatu tuhramu ma tuhramu wala wilada domin lalle ita nasaba shayarwa tana yin haramci irin wacce nasaba take yi kun gane ko ta haihuwa to shi ma tana haramta a wani hadisin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yuhramu min ar-radaati ma yuhramu min an-nasabi yana haramtawa shayarwa tana haramta abinda nasaba take haramtawa kaga kenan shikenan da Allah yace shi yasa ma Allah yace da Allah yace wa ummahatukum allati arda'nakum wa aqwatukum min ar-radaa bai ta kuma jero aqwat bada kalat ko ba haka ba na iyayenku wanda suka shayar da ku kawai da yace wa ummahatukum min ar-rada wa ummahatukum lati arda'nakum wa akhawatukum min ar-rada bai sun sabo rago ba to kai ma sai ka hado da su su ma bakwai kun gane ko sannan sai yace wal ayatul karima lam tuzkaru min al-muharramat bir-rida'i siwa ummahat wa akhwat gashi nan magana da muka kawo bata ambata ba yace amma wal al-ummu asl wal ukhtu far'in ita uwa ita ce asali ita ko yar uwa wato ita ce far'i wato uwa ita ce asali yar uwa ita ce reshi fanabbaha bidhalika ala jami'il usul wal furu'i sai akai wato fadakar akan haka a bisa abinda yake asali tushe da kuma abinda yake reshi wa waddahatu sunnati nabawiyya zalika bitafsil sai sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi suka zo suka kawo wannan bitafsil wato ararrabe wa bi sarihi ibarati kama fil hadith as-sadiq kuma kamar yadda yazo a hadisi wanda ya gabata kaga yazo a fayyace abinda nasaba take abinda shayarwa take haramtawa ko kuma abinda nasaba take haramtawa dangantaka shayarwa ma tana haramtar da shi sai yace wa qad sabata fi sahihi ya tabbata a cikin sahihul bukhari anhu sallallahu alaihi wasallam daga manzo sallallahu alaihi wasallam annahu qala cewa yace ani ibnata hamza dangane da yar hamza menene a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bakkan shi ne ko ai akwai alaka aure tsakanin manzo Allah da yar gidan hamza ko to amma kuma matar shi ta shayar da manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce innaha ibnatu akhi min ar-radaa kun gane ko al-muharramatu bisabab al-musahara sai wa'anda aka haramtar da su saboda sababi na surukuntaka wato surukanka ne su kai ma surukin su ne amma muharramatu bisabab al-musahara wa'anda aka yi haramta maka auren su saboda surukuntaka faqad zakaratul ayatul karima haqiqa aya mai daraja ta ambaci min hunna daga cikin su arba'an guda hudu wa hunna kalati sune na farko kala nau'i hudu ta ambata wanda suka ya shafi surukuntaka na farko sune zawjatul ab wato matar uba matar babanka ko dan ba ita ta haife ka ba bai halatta koda bayan mutuwar mahaifi kace zaka aure ta liqaulihi ta'ala saboda fadin Allah madaukakin sarki mai Allah yake cewa wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i kada ku aura wato matayen iyayenku wanda suka taba aura. Kun gane ko? Kaga daya kenan. Na biyu, zawjatul ibn, haramun ne mutum ya auri yar dansa. Kun gane ko? Da dan ya mutu ko sun rabu da matar bai halatta ya auri yar dansa ba. Da Allah subhanahu wa qawlihi ta'ala, saboda fadan Allah madaukaki sarki, wa halailu abnaikum, da matayen aure na ƴaƴanku, alladhina min aslabikum, wa'anda suke na tsatsanku, ƴaƴan wato matayen ƴaƴanku na cikinku bai halatta ku aure su ba. Kaga bi kenan. Na uku, ummu zawja, uwar matakka, mahaifiyar matakka, haramun ne ka aure ta. Wa ummahatu nisa'ikum, li qawlihi ta'ala, wa ummahatu nisa'ikum, da matayen da iyayen matayenku. Kenan ma takka da ka auri mahaifiyarta, wato ba za ka auri uwar ba. Da ka auri wato ya, ba za ka saki ya ba ka auri uwar ba, ita babu kaidi. Da ka an auri ya, ko da ba a tare da ita ba, ba za a auri uwarta ba. Allah ya haramta. Sai na ƙarshe, na hudu, bintu zauja, ƴar matar da ka aura, ba kai ka haife ta ba, agola kenan. Idza dakala, amma da sharadi, idza dakala bi ummiha, idan mutum ya tare da uwarta, kun gane kamar yadda muka faɗa a jiya, liqaulihi ta'ala, saboda faɗin Allah madaukakin sarki, waraba'ibukum allati fi wujurikum, da wato ƴaƴayen matayenku wa'anda aka zo da su ɗakunanku, min nisa'ikum allati dakaltum bihinna, daga matayen da kuka tare da su, kuka shiga da su kenan, kuka tare da su. Amma fa illam takunu dakaltum bihinna fala junaha alaikum, ko ba haka? Amma in ba ku tare da su ba, su iyayen suna iya haƙuri a rabu da su, ba a tare da su ba a wuri, wato ƴaƴansu in za su yadda kenan. Mala ya ce wal aslu fi hadha, asali a cikin wannan bayanan duk da aka kawo, fi hadha annal umma, cewa ita uwa az-zawjatu tuhramu bi mujarrad al-aqdi 'ala al-binti, uwa tana haramtuwa daga an daura aure da ƴa, to har abada bai halatta ka auri uwa ba daga an daura aure da ƴa. Wala tuhramu al-binti illa bi dukuli ummiha, ko illa bi dukuli al-ummi li ayati al-karima, ita ko ƴa bata haramta sai bayan an daura aure, in ba a tare da uwarta ba, bata haramta sai da tariya da mahaifiyarta. Kun gane? Dan ku bambance. Shi yasa Allah ya ce allati dakaltum bihinna. Wa qad istanbata ulama, hakika malamai sun yi istinbadi, shine su yi kokarin ciro hukunci a cikin aya, min hadhihi alaya, min hadhihi alqaida, a cikin wannan kaida ta al-usuliyya, wacce take ta usulul fiqh, ce ku rike ta da kyau, wahiya shine العقد على البنات يحرم الامهات, كل اوره da ayya yana haramta iyayen su, inda aka riga aka kulla aure da banat, to ya haramta wato iyaye. Wadukulu bil ummahat yuhramu al banat, tarewa da iyaye yana haramta ayya. Shine ka haddace al aqdu ala al banat يحرم الامهات, والدخول بالامهات يحرم البنات, وانا شيني قاعده اصولي ان با هكا كاي با با زاكا حدثي با هو غالي كو التنبيه فدكروا ما لا يجي الربيبه ابين دا كي نفي دا ربيبه بنت الزوجه واتو ار ماتد كا اورو اغولا ميكي تشوا دا هوسا التي دخل بامها ود suka zo gidan miji da tare da uwarta, to hurama ala ziwa ala zauji sawa'an kanat hiya fi hajrihi, cewa ana haramta ta, da Allah ya ce allati dakaltum bihinna, kun gane ko? Ana haramta ta dan an zo da ita cikin daki, aw lam takun fi hujri, ko kuma ma bata kasance ta zo gidansa ba ma, ita ma ana haramta ta, indai an riga an tare da uwarta. والتقييد في قوله اللاتي في وجوركم, قيدوها ده الله يتي وان ده سكي اتكين داكونك كو جداجنك, ليس للشرط او للقيد, با شرطي بني كو قيد, وانما هو لبيان الغالب, kadai yazo ne dan bayani na abin da yafi zama galibi ana yi li'anna al-ghaliba domin abin da yake galibi annahu annaha takunu ma ummuha ko ma ummiha domin galibi ita wannan yariya ta kasance tana tare da uwarta ko da uwarta ya aure za ta so ta bi uwarta waita walla zawju tarbiyataha sai miji ya dauki nauyin tarbiyatar da ita wa hadha bi ijma'il fuqaha wannan kuma ijma'i ne na malamai faqihai babu wanda ya saba fatadabbaruhu ku yi tintintin cikin wannan mas'ala al muharramatu hurmatul mu'akkata kun gane ko wa'anda aka haramta amma haramcin na wani lokaci na wucin gadi ko ake cewa wani dan lokaci ne zai hasa a haramta maka wannan mata amma zuwa wani lokaci za ta iya halatta gare ka sune za a kawo maka wa qad asharatul ayatul karima ila man yahrimu az-ziwaju bihinna hurmatul mu'akkatatu wa dhakarat naw'ain aya mai girma ta ambaci nau'in mata biyu wanda aka haramta maka ka aure su zuwa wani lokaci kenan in lokacin ya kare zaka iya ka aure su na farko ita ce aljam'u bainal uqtaini hada tsakanin ya da kanwa ko dai wannan uwarsu daya uban su daya ko kuma wannan uwarsu uban su guda uwa kowa da ta ko kuma uwarsu daya uba kowa da nata duk dai nau'in bai halatta ka hada su ba kun gane alƙauli saboda fadan Allah madaukakin sarki wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salam wa alhaqati sunnatul mutahhara sai sunna wacce take ingantatta hadisi sahihi tsarkakakke daga bakin manzon tsira annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa aljam'u bainal mar'atu wa ammatiha haramun ne a hada wato yarinya da wato yar uwar mahaifinta kun gane gwaggwanta ko yar mahaifinta ko kanwarta bayan ka aure mace sai ka je ka auro mata yan mahaifi minta ko kuma kanwar mahaifinta wannan yana lalata zumunta wal jam'u bainal mar'atu wa khalataha da kuma hada tsakanin mace da kanwar mahaifiyarta ko yan mahaifiyarta manzo Allah ya hana wannan a cikin hadisi sallallahu alaihi wasallam ziyadatun ala jam'i bainal ukhtain ya kara akan hada tsakanin ya da kanwa yan uwa to haka nan bai halatta ka hada mace da yan mahaifinta ko kanwar mahaifinta ba ko kanwar mahaifiyarta ko yan mahaifiyarta wa rawi al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wa muslim da imam muslim an abi hurairata radiyallahu anhu daga abi huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama lalle annabi sallallahu alaihi wasallama naha an yujma'a bainal mar'ati wa ammataha ya hana a hada tsakanin mace da wato yar uwar mahaifiyarta yar uwar mahaifinta wa baina mar'atu wa khalataha ko a hada tsakanin mace da yar uwar mahaifiyarta wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim a cikin kitabun nikah in ka je zaka gani shi ba wato na biyu zawjatul ghairi inga nau'i na biyu kenan yana wancan duka nau'i na ɗaya ne ko dama ya ce ya kawo maka nau'i biyu wanda wani lokaci kenan yanzu duk lokacin da mutum yana aure da ya sai ta mutu zai iya aure kanwa ko duk lokacin da mutum yana aure da mace sai ta mutu sai ga kanwar mahaifinta ko yar mahaifinta zai iya aure ta ko ba haka ba ko mahaifiyarta ko kanwar mahaifiyarta ko mahaifiyarta bayan sun rabu ko kuma ta rasu ko sun rabu ko ta rasu kun gane ko kenan a hada su lokaci guda ne ba za a kaga wannan mu'akkal na biyu shine zawjatul ghairi matar wani Allah ya ce wal muhsanatu minan nisa'i ko ba haka ba bai halatta ka auri matar wani ba to shi ma haramun ne amma in ya sake ta ta gama idda ana iya ka aure ta ko ba haka ba shine matar wani aw mu'taddatu ko kuma wadda take wata take yin idda an sake ta amma bata yi jini uku ba salasatu qurun kun gane bata yi tsarki uku ba ko jini uku sabani ne ko jini uku ko tsarki uku idan bata gama ba haramun ne ka nemi aurenta in kuma ka aure ta idda in aka gano aka hukunta ka kuma an aka raba auren har abada ba za ka taba aurenta ba ko ku bi za ku kare amma in kai hakuri ta gama idda to kaga na wani lokaci wannan duka ri'ayatan li haqqiz zawj an ce kakka aure matar mutum ko kuma in tana idda aka ce kakka aure ta ri'ayatan dan a tsare a kiyaye li haqqiz zawj a kiyaye haƙi na mutumin da yake aure da wannan mata kun gane ko li qauli ta'ala saboda fadin Allah madaukaki sarki wal muhsanati minan nisa haramun ne ko an haramta muku ku aure matan aure ai mutazawwijat wanda suke da aure minan nisa'i daga cikin mataye wal mu'taddatu ita ne idda hukumaha hukumul mutazawwija hukuncin ta kaman mata aure ce madamat fil idda mutukar tana cikin idda waqad marra hukumaha sabiqan haqiqa hukuncin ta kuma ya shude a can bay fi suratul baqara a cikin suratul baqara fi qaulihi ta'ala cikin fadin Allah madaukakin sarki wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yablugha alkitabu ajala kada ku yi wato azama ta kulla aure tsakaninku da matan da aka saki har sai iddarta ta kai karshe kaga Allah ya hana kun gane ko hatta da wacce ake mijinta ya mutu aka ce babu laifi wato wala juna alaikum fima arradtum min khidbatin nisa'i ko Allah ya ce babu laifi cikin abinda za ku mai jirwaye ne kamar wanka ka dinga cewa ka duk mutumin da ya samu miji ya samu mata irin ki ya ci sa amma kakka sake ka dai ambata mata kana son ta ko in ta gama idda haramun ne wannan duka zamu kokari mu ta karkare wannan karatu yana da amfani kun gane ko wa bayanu hukmi fi zalika farji ilaiha hunaka wallahu yatawallak yace tsaka wato bayani cikin sha'ani na wannan hukunci ka koma suratul baqara bare-bare waccan mun yi lugude a cikin ta wato mun kawo mas'ala anan mun karanta ta ka koma can Allah zai jibinci lamarin ka al-hukmur rabi' hukunci na kusa da na karshe shi ba za mu yi shi a gurguje hal waqa'ul ummu zawja yuhramu az-zawjiyya shin mutumin da ya taba saduwa da uwar matarsa shin zai haramta masa ya auri macen abin da yasa suka kawo wannan idan tsautsayi ya taba fara mutum ya taba zina da uwar yarinya shin zai iya auren yar a matsayin halal can haram ne yanzu kuma halal ya zo shin ya halatta mutumin da ya taba fasikanci ko ya taba kwanciya da uwar wata ya zo kuma daga baya halatta hada su da yarta ya aure ta shin zai yi nan bangaren ikhtilafal ulama malamai sun yi sabani fi zina bi ummi zawja ta yadda mutum ya zina da uwar mace au bintuha ko ya yi zina da yar yanzu sai ya hadu da uwar kuma yana sai ya aure ta hal yuhramu zawju am la au hal yuhramu ziwaja am la shin ana haramta masa ya aure daya daga cikin su ko kuma a ba a haramta masa fa zahaba abu hanifa yace wa sahibani da wa'annan manyan dalibansa guda biyu shine abu yusuf da muhammad ko ash-shaybani muhammad ash-shaybani wa'annan manyan daliban abu hanifa ne su sun taba akan ila qaul bit tahrim haramun ne inda mutum ya taba kwanciya da uwa to ta hanyar da ba daidai ba ta hanyar zina to bai halatta ya zo kuma ya aure yarta ba ko kuma ya taba kwanciya da uwar yar yanzu kuma ya dawo ya ce yana son uwa wannan su suka fara wannan kuma magana tasu wa huwa qaul ath-thawri shine imam ath-thawri akan ta ya tafi wal auza'i da imam al-auza'i wa qatada da imam qatada duk manyan malaman fiqh ne su ma wa zahaba ash-shafi'i amma imam ash-shafi'i ya tafi akan ila qauli bi adam at-tahrim ya tafi akan cewa ba haramun bane li'anna al-haram domin shi haram la yahrimu al-halal baya haramta halal imam shafi yace haram baya halatta halal kun gane ko wa huwa qaulu laysu والزهري ومذهب مالك حكما مذهب مالكيه كو مذهب مالك امام مالك اكن حكا يتفي رحمه الله وهي روايه موطا كما روايه تانا cikin موطا امام مالك ده امام الشافعي سنتفى اكن ده امام الزهري ده امام الليث سنتفى اكن cewa dan mutun ya taba yin zina da uwar wata wacce yake so ya aura ba zai hana ai auren ba ko kuma ya taba zina da yar matar da yake so ya aura baya haramta musu aure domin ba haram baya halalta baya haramta halal wasababul khilaf mala yace sababin sabani huwal ikhtilaf fi lafzin nikah shine sabani wajen kalmar nikah kun san kalmar nikah wani lokaci tana nufin aqdiz zawaj duk kullu aure wani lokacin kuma nikah tana nufin mu'amala ta aure saduwa kun gane ko to a wannan kalmar ce kun san kuma Imam Shafi'i shi a bangaren lugha yayi fice kun gane ko yafi su karfi a wajen lugha to shi kaga kalmar nikah din ya kalla su kuma su Imam Shafi'i Imam Abu Hanifa yau Shafi'i shine mai karfi a cikin lugha kuma tare da hakan ya tafi akan ra'ayi wanda yake bai kalli kalma a matsayin wadu ba ya kalle ta dai a matsayin kawai tunda dai haramun aka je aka yi a can to ba zai zo ya shafi halal ba da auren ta yi to shine zai haramta hal haqiqatul fil waqi ummin fi am fil aqdi shin haqiqa ne na asadid da uwa ko kuma a kullu aure faman qala innal murada bihi fil aya al waqu harrama min waqi walau bizina so wa'anda suka tafi akan cewa ana nufin saduwa su suka haramta koda mutun ya sadu da uwar matar da yake so ya aura a halin zina to ba zai aure yar ba wa man qala innal muradu bihi al aqd ana nufin nikah ulla aure to lam yuharrimu zawja to wannan wanda yace kuma ana nufin kulla aure kawai to baya haramta yazo yanzu ya auri ya kun gane ko kuma gashi lokaci yayi kai saura ka dan sai dai mu yi hakuri gobe sai mu zo mu karasa hukunci daya da rabi ne ya saura muka karasa sai mu ci gaba da tafsili abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada
amin
wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wataala ya gafarta mana
amin
subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله